كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون
جيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته munawa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya hada mu a wannan guri mai albarka wannan masallaci na Abubakar Siddiq wanda yake wannan unguwa ta Tawalala wanda muke karatu na Alqur'ani mai girma tafsiri kenan wanda yau insha Allah zamu tashi akan surat Quraysh sura ta Quraishawa sura da take magana akan Quraishawa da ni'imar da Allah ya musu da kuma abinda ake jira su abinda aya ta yi musu umarni su sura ta yi musu umarni shi suratu Quraysh galiban da akwai wata qira'a da kuma wata qira'a da Umar bin Khattab yayi a cikin sallah da yazo ya karanta suratu Al-Fil kai tsaye ya karanta suratul Quraysh ba tare da yayi bismillah ba sanan da akwai wata qira'a kuma hallo ita ma ba a yi ba bismillah a tsakanin suratul Quraysh da suratul Fil shi yasa wasu malamai suke ganin cewa da suratul Quraysh da suratul Fil sura ɗaya ne amma abin da yake inganci kowace sura ce mai zaman kanshi zai iya yiwuwa ya kasance Umar bin Khattab ya kin basmala a harkon suratul Quraysh ya yi kirara ba su yani saboda wani sababi almuhim kenan suratul Quraysh sura ce mai zaman kanta ko da tamma sura ce mai zaman kanta suratul Quraysh a Makka aka sako da ita kafin hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makkiya ce tana da ayoyi guda hudu wannan sura suratul Quraysh tana magana ne akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya wa mutanen Makka wanda suke zaune a Makka duk da cewa garin su gari ne wanda ba a noma a cikin shi babu kere-kere gari ne wanda duwatsu suka yi yawa babu noma amma Allah ya musu wata ni'ima ta Allah ya yassare musu hanyoyi na kasuwanci duk wani abin da ke da kai a duniya za su kawo shi suna zuwa su ci kasuwa ta Yemen su ci kasuwa ta Sham su dinga kawo a shekara sau biyu suke yi ga kayan kasuwanci suna ta jujjuyawa a garin su wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu ita ce ta kwanciyar hankali da rashin yunwa garin su babu kayan noma amma basu da yunwa sannan kuma zo garin su babu kayan kere-kere amma kuma suna da kuɗi saboda wannan kwanciyar hankali da suka samu wanda duk inda suka tafi suna bulaguro za su je sayayya kaya babu mai musu kwace babu mai musu ta fashi ko makamantan haka tana magana akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima guda biyu ce shine sun kasance suna bulaguro a zamani na sanyi su tafi zuwa ga Yemen saro kayan da ke da kai a Yemen su kawo abinda babu a Yemen daga nan bangaren su dauka su kai can Yemen sannan kuma a lokacin zafi suna zuwa ga Sham su saro kayan da ke da kai a Sham su kawo shi nan Makka suna yin kasuwanci a zamanin da kuma hallo sananne ne da akwai ɗan fashi suna tare hanya amma su mutanen Makka ba a tare su saboda girmama ɗakin da suke zama a cikin shi saboda galiban su in suka yi kasuwanci suka samu kuɗi suna yin hidima ga masu aikin haji shi yasa ana girmama su ana mutunta su wannan girmama su nan da mutunta su nan da ba a taba su ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya musu anan gurin Allah madaukakin sarki zai bayyana haka da Allah madaukakin sarki ya musu wannan ni'ima ta kwanciyar hankali da kuma tabbatuwa da kuma wadata ta dukiya da ta kuɗi da ta abinci sai Allah ya umarce su yace su bautawa ubangijin dakin wannan da dalilin shi suka samu mutuncin wannan suka samu mutuncin he umarce su da haka wannan ita ce insha Allah surat Quraysh biiznillah su kuma Quraysh yani a cikin su da akwai kabail da yawa da akwai dangantaka da yawa babban abin da yake nuna martabar su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasance daga cikin su amma a da haka dangantaka batta magal daga cikin Quraysha da akwai wayanda suke kafire wayanda Allah ma ya bayani an mutane ko abila ba Quraysh ne kenan shine manzo Allah yake cewa duk wanda aikin shi bai ba gauga da shi yasa shi aljanna dangantaka shi batta gauga da shi shine kenan wannan insha Allah ita ce suratu Quraysh sura da take magana akan yani Qurayshawa insha Allah kenan sai mu ga abinda ta kumsa malam a karanta mana
bismillahir rahmanir rahim ila fi Quraysh ila fi rihlati shita'i wasayyif falyabudu rabb hadzal bayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
جيد ونم سورة تفرد لإيلاف قريش إمام ابن جرير الطبري كتوى لإيلاف قريش ونم لام إن عندك فرد إتاب a asalin shi ila fi quraish he aka sa lamun li ila fi quraish imam ibn jarir at-tabari yake cewa li ila fi quraish lamun innan lamut ta'ajjub ce kai mamaki da haduwar quraishawa da kuma saukake al'amarin haduwar su da kwanciyar hankalin su da rashin yani tsoro da rashin yani wani yazo ya musu ta'addanci kai mamaki da haduwarsu da suke yi sawa'an suna garin Makka ko kuma haduwarsu da suke yi lokacin da zasu je kasuwanci kawai da za a bayyana nan gaba ibn jarir tabari yace li ila fi quraish abinda yafi abinda yake ingantacce lamun innan ta farko lamun ta'ajjub ne kai mamaki da haduwar quraishawa haduwar da suke yi su je kasuwanci hankalin su kwance kuma hallo da sauki Allah ya sare musu haduwar da makamanta haka wannan kenan sai wasu malamai suka ce li ila fi quraish ma'anar shi shine Allah madaukakin sarki a suratul fil wanda zamu ganta insha Allah Allah madaukakin sarki ya azabtar da ma'abuta giwa lokacin da suka zo za su rushe ɗakin Kaaba da ya azabtar da su ya halaka su sai dalilin wannan laraba suke girmama mutanen Makka suna ba su girma suna jin tsoron su basa taba su saboda kada kun wannan azaba ta sabare su shine wasu malamai suka ce Allah madaukakin sarki yayi wannan narko azaba akan ma'abuta giwa saboda Quraysh su samu dama hada kansu su samu daman nutsuwa su hada kansu su haɗu domin su samu su rayu kwanciyar hankali wannan ma'ana ta ɗaya kenan ta biyu a wata ma'ana ta uku shine malamai suka ce falyabudu rabb hadzal bayt bautawa ubangijin wannan daki saboda me yasa za su bauta mishi saboda damar da Allah ya ba su da ya sare musu haduwar da yayi suka hada kansu kuma suke haraka kasuwancin su babu
bas na matsala wannan sune ma'anoni guda uku wanda kalmata da ila fi quraish take dauka kidan maganar da tafi shine magana ta ibnu jarir at-tabari wanda yace abin da yafi inganci lamun din nan ta farko lamun ta'ajjub ne kenan kai mamaki da haduwar quraishawa li ila fi quraish imamaki da haduwar quraishawa kamar ka tambayi Allah madaukakin sarki wace haduwa ce ta quraishawa sai Allah madaukakin sarki yace ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf haduwar da suke yi lokacin da za su yi bulaguro a zamani na sanyi zuwa ga Yaman was-sayf da kuma haduwar da suke yi lokacin da za su yi bulaguro a zamani na zahi zuwa ga sha kamar yanda muka yi bayani a harko sun kasance Makka gari ne wanda malamai suke cewa la zar'a fihi wala dira babu kayan noma sannan kuma babu kayan kiwo sosai suna da karancin kayan arziki Makka garin Makka saboda doguwar wasu suka yi yawa wadai to ne suke kasance suke yin wata dubara a zamanin zafi ya tsahi a zamanin sanyi ya tsahi Yaman su ci kasuwa su kawo kayan kasuwa da sauransu nan da yake da suna Makka a zamanin sanyi zafi kuma ya tsahi sha haka suke yin kasuwancin su wannan kasuwancin da suke yi sun hada kansu mutun da suke dora a sama kawai inda ya tabbata Abu Sufyan ya kasance yana jagoran ayarin su mutun da suke dorawa shugaba yaje zamto shine shugaban ayarin tahiyar su je su yi kasuwanci sannan kuma hallo da mabiya wannan matsala su sama wani lokaci ya taba wuta kasuwancin wannan haduwar da suke yi suna zuwa zamanin zafi sanyi suna zuwa ga Yaman zamani na zafi suna zuwa ga Sham wannan haduwar da suke suna yin ta a hankali kwance a natse na daya sun samu hadin kai na biyu a junansu na biyu kuma hallo Allah ya yassare musu wannan haduwar na uku kuma hallo Allah ya sanya mutane suna girmama su basa taba su da mummuna da kwace ko makamata ko wanda sanan ne a da yani baya yiwa a yi bulaguro daga guri ɗan kaɗan ma sai an samu masu kwaci me yasa suka samu wannan matsayin da girmama wannan lokacin da yani aka yi amun fiye shekara ta giwa ya kasance Abraha lokacin da ya zo wanda za mu gani insha Allah ya zo ya kakkaba Allah madaukakin sarki ya yake shi ya turo mishi tsuntsaye suka zuba mishi suka zuba wa da ya shiga baki daya duroron tsuna azaba wanda suka halaka dalilin wannan mutane suke girmama ɗan Ka'aba suke tsoron taba su har ma malamai suke cewa idan mutum idan ɗan kasuwa suka biyo tare da ɗan kasuwa na Makka ba su taba su babu wanda yake taba su duk fajirta mutum baya taba su saboda girmama wannan daki to shine nan Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da hadin wannan haduwar da suke domin su je kasuwanci saboda ya gora musu ya sanya kuma ya nuna musu cewa wannan abin da Allah ya musu to wajibi ne da akwai abin da ya kamata su yi domin su gode mishi shi kuma kaida ne ta Allah madaukakin sarki idan ya baka ni'ima kaga nan sun samu ni'ima ta me kwanciyar hankali za su je su haɗu su yi kasuwancin su je bulaguro ko ina babu mai taba su wannan ni'ima ce Allah madaukakin sarki ba su idan Allah baka ni'ima yana buƙatar ka gode mishi kawai yanda bayani zai zo gaba idan ka ki gode mishi Allah zai hudda wannan ni'ima ya sallabe ya jan dukan kai jarrabe ka daga wannan ni'ima yanda kaga ake hudda mutum tuwa ban shi to haka Allah madaukakin sarki ke hudda mutum wannan ni'ima jayyid sai Allah madaukakin sarki ya wadi baitin yayi magana akan ila fi quraish ila fi rihlata shita'i wa sayf sai Allah madaukakin sarki ya ce kenan mu ƙara bayyanawa ila fi quraish kai mamaki da haduwar quraishawa wanda Allah ya yassare musu wannan haduwar wata haduwa ce rihlata ila fi rihlata shita'i wa sayf haduwar da suke lokacin yani sanyi zuwa ga suje bulaguro na kasuwanci zuwa ga Yaman was-sayf da kuma haduwar da suke lokacin zafi su yi bulaguro zuwa ga yani sham kenan al-ilaf al-ilaf ma'ana shine sa hadu asaba da haduwa al-ilaf shine haduwa da asaba da haduwa kuma Allah sannan kuma lo rihla rihla bulaguru rihla bulaguru wadih ala sai misali yanzu inda tashi da ta zuwa mawagarya ko me yake suna murya rihla ce wannan bulaguru ne ashita zamani na sanyi wadih as-sayf zamani na zafi wannan shine kenan sai Allah madaukakin sarki ya faɗa haka tunda ya musu wannan ne'imar to su gode mishi falyabudu rabb hadha albayt su bauta wa ubangijin wannan ɗakin wanda dalilin shi suka samu kwanci hankali suka samu arziki na duniya suka samu kuma hallo girmamawa mutane suke girmama su basa taba su da zalunci ko da kwaci to su bauta ubangijin wannan ɗakin falyabudu su bauta wa rabb hadha albayt ubangijin wannan ɗakin didda cewa Allah madaukakin sarki ubangiji ne dukkanin duniya da abin da yake cikin ta amma nan an kebance wannan masallacin harami aka ce rabb hadha albayt saboda girmama shi saboda guri ne mai girma ɗakin kaaba guri ne mai girma
inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka
shine hukun gida daki da aka dora mutane shine horko duk tarihin ka so ka samu horkon gini horkon daki da aka yi shine wannan daki na Kaaba wannan kin sai Allah madaukakin sarki ya ce su bauta wa ubangijin wannan daki saboda kafirai ne suna bukata a gwada musu ni'imomin da Allah ya musu a kirkire dan su musulunta a jawo kwakwalwarsu sai aka gaya musu wasu ababe wa'inda kowa ya san amfaninsu allazi at'amahum min ju'in wa 'amalahum min khawf ubangijin wannan dakin shine wanda at'amahum min ju'in ya ciyar da su ya ba su abinci tare da da sun ga yunwa kirkire wa 'amalahum min khawf kuma hallo ya ba su aminci da kwanciyar hankali tare da da sun ga tsoro wannan ishara ce zuwa ga su sun san garin su ba gari bane ba da noma amma Allah madaukakin sarki ya sare dukkanin kayan noma ake kawo musu ta hanyar kasuwanci sannan kuma hallo a gefen su ana ta yaki ana kashe mutane ana kwace kudaden mutane amma su ba a taba nasu hagani wannan insha Allah karin bayani zai zo akan sababin da yasa makka yanda muka ga makka babu gurin noma da sauransu amma duk wani abu da ka sani na duniya ka samu a nan gurin sababin addu'a ta annabi Ibrahim insha Allah za mu yi bayani akan haka jayyid wannan kalma zan tsaya akan wannan kalma guda biyu allazi at'amahum min ju'in wa 'amalahum min khawf Allah madaukakin sarki ya ba su abinci abinci tare da sun ga yunwa sannan kuma Allah ya ba su kwanciyar hankali tare da sun ga tsoro kenan yayi musu haka ba dan kowa ba saboda albarkar wannan gurin albarkar wannan Kaaba wannan a wannan karkashin wannan gurin suke malamai suke cewa suka ce duk wata ƙasa duk wata al'umma duk wata ƙasa da za a sani tana kokari ne ta tabbatar da wa'annan ababen guda biyu babu yunwa da akwai abinci sannan kuma hallo babu tsoro in aka samu ƙasa bata lura da wa'annan ababen guda biyu ba to wannan ƙasa ta san da cewa shugabancinta yana cikin matsala shi yasa malamai suke cewa in dai har shugaba ba zai yi kokari ba ya tabbatarwa da wa'annan ababen mutane wa'annan ababen guda biyu to tun farko kun an bashi ce bai yaso na farko shine yani al-ghiza al-amn al-ghiza'i kwanci hankali ta harkar abinci a same shi la yana sannan kuma al-ruhi al-amn al-am kwanci hankali babu yaki da babu kashe kashen mutane saboda su wannan dole ne shugaba ya kiyaye wannan a karan farko wanda yau kasashe da yawa na duniya wanda sai a hankali wata kasa in kaga ta kiyaye bangaren tsaro ana kwanci hankali to yaga kuma bangaren abinci ya hankali wata kuma kuma hannu yaga ta kiyaye abinci lafiya lau amma babu kwanci hankali amma walillahi alhamd saudiya tun wancan lokacin tun kafin ta shiga musulunci makka tun kafin ta shiga musulunci da akwai kwanci hankali da akwai abinci har zuwa wata mu'jiza ta Allah mu dauke zirki har yau India kana can dai ko kana da kwanci hankali eh dai ka ji tsoron a kama ka in baka da takardu a mai doka kasanka sannan ka yi karin abin da za ka sa a cikin to yau ka duba ga hatta da kasashe wanda suka ci gaba iyayen da baka tunani ba sai wasu su yi alfahari a kan wannan ba kasashen da suka yi wuce iyaka ba sai su yi alfahari a kan wannan ba saboda yanzu ana son misali irin America Faransa idan bakka da sana'a ya rayu kaje ka samu kuɗi amma Saudiya za ta iya bakka da sana'a komai a dauko zakka a baka kaje kashi wani mai kuɗi a kasakka kwanci hankali to kaga wannan gari fadala ce Allah ba oke sarki mai shi wazi wannan yani ni'ima da Allah maɗaukakin sarki yawa Qurayshawa kenan tana wajibta musu su gode wa Allah maɗaukakin sarki su bauta wa Allah maɗaukakin sarki wani zai iya cewa shin an ya tabbata Qurayshawa suna bauta Allah maɗaukakin sarki kuma a nan gurin an umarce su bauta Allah maɗaukakin sarki falyabudu rabba hadha bayt abin da ake bukata su bauta wa Allah bauta ta gaskiya bautar waccan da suke yi ta shirka ce ita ba bauta bace ba yanzu abin da ake so a gurin su bautawa Allah bauta ta gaskiya shi kadai su bauta mishi rabba hadha albayt ubangiji wannan gida wannan dakin shine na Kaaba game da asalin samun ita ci gaban wannan da kwanci hankalin da aka samu a Saudiya a Makka dai za a ce ba a ce ba Saudiya sunan kasa ce wanda ta haɗe garuruka da yawa to sababin samun me yake da suna kwanci hankalin nan shine lokacin da annabi Ibrahim ya yi hijira ya kawo yani matashi da kuma dan shi annabi Isma'il ko kuma matashi ta aihu ta samu annabi Isma'il a gurin da ta kawo ya kawo su babu komai saman dutse babu komai Allah maɗaukakin sarki ya huddo mata rijiya ta zamzam take amwan da shi yau da gobe yau da gobe haka samu wasu mutane suka zauna a gurin
wa idha qala ibra
haka samu mutane suka yani zauna a gurin yau auratayya da waye sauransu aka samu dangi da yawa guri ya amsa sunan gari aka zo annabi Ibrahim ya zo ya kama da shi da annabi Isma'il suka tada gini na Kaaba shine wa idha rafa Ibrahim alqawaida ne albayti zuwa karshe sannan kuma muhallin shahid din dai annabi Ibrahim ya lura ya gurin da akwai matsala babu kayan arziki babu waye he wata addu'a guda daya wanda har yau suna cin duniyarta Allah ba yake sarki ya amsa wannan addu'a shine wa iz qala
ibrahim wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahla وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
جيد الله مركز الكيكيتا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ka tuna lokacin da annabi Ibrahim yake cewa ya Allah ka sanya wannan gari ya zamto baladan gari ne wanda yake aminan mai kwanciyar hankali duk wanda ya shigo shi yana cikin kwanciyar hankali bai da matsala iko Allah ha kuma duk wanda ya shige ta a kowane lokaci in ka tafi Saudiya Makka to kana cikin kwanciyar hankali baka da matsala baladan amina duka a yi ta harare a yi ta waye a yi ta waye amma dai garin hankali kwace ne a cikin nutsuwa ake warzuqa ahlahu min athamara to suna da matsala na abinci warzuqa ahlahu min athamara ya Allah maɗauki sarki ka arzuka su da kayan tsiro kayan me yake suna hatsi da makamanta haka da alkama da waye da sauransu kayan abinci da kuma kaya na me yake suna fawake na ci kawai irin su ayaba da waye sauransu annabi Ibrahim ya musu wannan addu'a he amma annabi Ibrahim da zai wadi he yace man amana minhum billahi wal akhir amma wanda zaka arzika daga cikin su wanda suka yi imani da Allah da ranar tashar kiyama kenan banda kafirai he Allah mawaki sarki yace mushi wa man qala wa man kafara har wanda ya kafirta zan arzika shi dan haka ne su quraishawa suka samu wannan arzikin na yani allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to he ake tuna musu ku kiyaye ku yi imani kada azaba ta zo muku kawai inda a lokacin da Allah mawaki sarki ya amsa addu'a yace wa man kafara he yace fa umatihu qalilan wanda ya kafirta zan jire shi wannan dadi na duniya kadan summa tarru ila azabin nar sannan tura shi zuwa ga azaba ta wutar jahannama wa bitsal masir firda makoma ta kasance haka kaga asalin samun kwanciyar hankali da abinci a garin bakka tare da tuwar wasi ne shi yasa idan kana so ka tafi yawon bude ido ka tafi makka ka je kai aikin haji kai umra baitin ka samu lada ka je yawon bude ido amma ba ka tafi ba faransa ko wata almaniya ko makamanta haka can in ka tafi za ka ga gurare za ka ga tsofaffin ginaye za ka ga duwar wasu iyayen da baka tunani za ka ga ababe na al'ajabi da yawa za ka ga rijiyar zamzama da ba za a sauke ta yake cewa ne ma shuri bala duk abin da ka sha shi zai warkar da kai duk wani abin da ke da matsaloli za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali ka samu damar tunani ya za ka tsara rayuwarka nan gaba za ka roƙi Allah maɗauki sarki ya gafarta ma to yanzu babban matsalar da yake wara za ka ga uba din alƙawari yake nema yawa ƴaƴan shi dan su yi karatu ya ce wanda ya ce in mutum ya yi jarabawa ya samu zan kai shi ga ƙasa kaza zan kai shi ƙasa kaza ka dinga ce musu zan kai ka yani Saudiya ka je maka ka sarke ka yi aikin haji ko makamanta ko ka yi umara ha gani Allah aqal ko da babu dama ka dan dinga samu shi so sun abin da kauna abin jai wannan kenan sannan kuma sai Allah maɗaukakin sarki a wata sura suratul ma'ida sai yake bayyana cewa shi garin makka yana da aminci guri ne matabbata duk da babu kayan noma guri ne amma matabbata duk da guri ne da duwar wasu da waye wannan masu laihi za su iya zuwa su dinga koyuwa su dinga yi suna koyuwa to amma matabbata ce
Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baytal Haram qiyaman lin-nas.
Allah maɗaukakin sarki ya sanya Ka'aba. Wanda Ka'aba wannan ita ce al-Baytal Haram. Daki wanda yake mai al-Hurma. Wanda ya tabbata idan kai zinubi, idan kai aiki na zinubi a harami, ya yin aiki na zinubi a wajen harami. Qiyaman linnas ita wannan Ka'aba guri ne na matsaya ta mutane matabbata ta mutane guri ne na zuwan mutane shi yasa ga kowa yana kaunar zuwa wannan kuma guri ne matabbaci sun samu tabbatuwa a wannan a Makka da kwanciyar hankali suna yin kasuwancin su ba su da tsoro suna yin me yake da suna harkokin kasuwancin su je bulaguran su dawo ba su da tsoro suna da haɗin kai to sun samu wannan abin ne albarkacin yani daga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya musu wannan abin abinda ake so su bautawa amma sannan a wata aya Allah maɗaukakin sarki yake gaya musu yake kwatanta musu shine tabbatar da su a shi wanda me yake suna a Makka Allah maɗaukakin sarki yake cewa awalam nufakkin lahum haraman amina
awalam nurakkin lahum haraman amina
awalam nurakkin lahum haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun Allah maɗaukakin sarki yake cewa shin ba mu bane ba muka tabbatar da su a harami a Makka suka zamto aminan da kwanciyar hankali ba su da tsoro kuma hannu ta ɓangaren abinci yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in ba a nomawa a nan Makka amma ta ko'ina ake nomawa a kawo yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in har yau za a gani yanzu me yake da suna duk wani abu na duniya indai ana noma indai ana bukatar shi to ka gan shi a can Saudiya amma ba noma mashi ba kyata saboda kasar su ba kasa bace ta noma wani ikon Allah wannan alqur'ani ne yake magana kuma har yau abun yana nan yujba ilayhi samarat kulli shay'in rizqan min ladunna Allah wa kusake ce arziki ne daga gurin mu ne muka ba su wannan damar da yalwan wannan mutane suke kawo musu wannan abu rizqan min ladunna dan haka abin da ake so su bauta Allah walakin na aksara wa la ya'lamun sai dai matsala mafi yawan su san ba da cewa wai wannan abin Allah ma okay sarki ya tabbatar da shi shi yasa suka yi jahilci da manzo Allah sai aka turo musu manzo a cikin su sai suka kafirce suka ci kin iman da shi suka cutar mushi kawai yadda bayani zai zo nan gaba a wata aya kuma suratul ankabut Allah ma okay sarki yace awalam yarau
anna ja'alna haraman aminan wa yataqaffafu an-nas min hawlihim أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون
أولنا آية سورة الأنكبوت ألا ما أكيد سركيت أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا شن بس قبم مكسن حرم مكة تزمتو قريني ونديكي من أمنتي amma a gefe sauran garuruka wai ta khaffafun nasu min haulihim a sauran garuruka rikici yayi yawa wanda yazo ya kwace wanda yazo ya bige wannan wanda yazo ya waye amma a harami babu wannan abu babu zubda jina ne duba ga a lokacin jahiliya abu kadan ko mutum ya tashi ya kashe mutum amma a cikin makka babu wannan abu idan mutum ya malahi daga ya shiga cikin makka cikin harami na makka babu wannan abu duk da ba duka makka bace ba harami da akwai iyakar haram kuran da iyakar shi ne haram a cikin makka tunda yanzu wurin ya yi yawa ya yadu ya zama babba to ba duka makka bace ba haram ne ha wai ta khatafu nasu min hawlihim gefansu sauran garuruka ana ta bubbuge mutane ana ta kwace ana ta kulginguma da zubta jinayen sauransu kuma a duk da haka duk da wannan baiwa da Allah mawaki sarki ya musu duk da wannan ni'ima da Allah mawaki sarki ya musu afa bil batil yu'minu za su yi imani da ƙarya su dinga yin shirka ha wa bi ni'mati llahi yakfurun kuma no su kafirce wa ni'ima ta Allah su kiwa Allah godiya su bauta wa Allah shi kadai kidan ka ga ana ƙara wannan suratul quraish tana ƙara bayyana ne a ƙarƙashin wannan ayoyi sai kuma karshe ma ka cokan a cikin suratul naml sai aka ga aka gwada musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi bautawa ubangiji wannan gake
inna ma umirtu an a'budu rabb hadhil baldati allati
baldati allati harrama حرمها وله كل شيء
وأمرت أن أكون أول المسلمين
جيد الله أكيد سكي كتوى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة كأي أن أمرتني أن بوتا وأبنجهم وأنا قرمك قبكي an umarce ni dai kadai in bauta mushi yani yanda kuma aka ce falyabudu rabba hadhal bait to ni ma wanda aka aiko ni zuwa gare ku an umarce ni in bauta ubangijin wannan gar ha alladhi harramaha wanda shi ya haramta wannan garin ba azab da jina ne a cikin shi babu wanda ya zo ya yi ta'addanci a cikin shi face Allah mawaki sarki ba ya halaka shi walahu kulli shay komai nashi ne wa umirtu an akuna min muslimin aw martin an koma in kasance cikin musulmi wannan ummul lura ayoyin nan da makaranto sun ƙara fassaro mana wannan aya to Qurayshawa Allah madaukin sarki ya musu ni'ima guda bi kwanciya hankali daga abinci lahiya tabbas kafin su duk kasance suna cutar da manzo Allah su sama kahin su kasance sun sa manzo Allah su sama yayi hijira sun kasance cikin ni'ima da kwanciyar hankali amma da suka yi adawa suka yi kiyayya da musulunci suka yi kiyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka hudda shi har yayi hijira to tun daga nan suka fara samun shiga cikin matsala suka fara samun rabuwar hankali da suna da hakan kai ko suka fara samun rabuwar hankali suka fara samun tsoro kasuwanci in suka fito kasuwanci musulmai sai su tare su kawai da aka yi yakin Badar ai sababin yakin Badar da rundina ta musulmai daga Madina ta tare ta tare wannan me yake suna ayari na kasuwanci na Qurayshawa ya kai ya kawo lokaci da aka yi musu muhasara suka shiga cikin yunwa da wahala wannan shine ya kasance a tare da su shi yasa duk mutumin da aka wakin sarki ya bashi nema idan yayi wasa da ita to wannan nema za ta kasance babu ita kawai yanda Allah mawakin sarki ya bada misali na wata ƙarya duk da anan ba bayyana wata ƙarya ce ba malibai sun dauke ta a ƙaryar ta saba ne wasu kuma sun fasarta ta akan makka ita in kanta ce وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون الله ما أكيد سنجيتي وضرب الله مثلا ألا يا بقى مثالي دوتا قرية مثلا قرية وتا قرية كانت آمنة تعرف أن تتنا تكون كونتيا هم كبيرة لسوا مطمئنة لسوا باس لسوا ياتيها رزقها رغدا من كل مكان أرزكينا زميس تكون أرزكينا أبنجي لسوا دراهي لسوا تو فكفرت بأنعم الله سيتكافر تي تكا انغر سيتكافر تي ني مومن الله سكا تغودي و الله سكا تاجي سموتا و الله ما اوكي سركي فاذاق الله لباس التوسي الله ما اوكي سركي ان انا مسو ريغاتا يموا لباس الجو ريغاتا يموا يعني الله يسن يا حدا مسو يتبتر دا يموا تاري رسو والخوف دا كما لو ريغاتا يسو دا سنا دا امنتي Allah ya canza aminci ne zuwa ga tsoro. Da suna da abinci lahiya lau, arziki lahiya lau, sai Allah ya canza musu ya koma riyunmu. Ba komai bai sa kafin cewa ne ma. To haka wannan ƙarya ta da aka bada misalin ta irin ta ce Makka da suka kafircewa Allah suka ibautawa ubangijin wannan ɗakin wanda da shi suka samu wannan ni'imomi na kwanciyar hankali da abinci lahiya lau. Sai Allah madaukakin sarki ya ɗanɗana musu kuɗata tsoro da kuma talauci da yunwa lokacin da ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin galaba a kansu yaƙikan da aka yi to haka kuma misalin ko'ina wallahi mun ababen da yake bayyana a gari na waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe da harkoki na batsa da sauransu wallahi yana tasiri a kan zuwan musiba a gari wallahi na tasiri harkar kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da saɓawa Allah da lalata da batsa da me yake da suna matsalolin da yake faruwa wallahi suna tasiri a kan jaye ni'ima ta gari an yi lokacin da wannan murya wannan an yi lokacin da tana hudda da bino da yawa zuwa garurruka a yanzu ina yake an yi lokacin da nan magariya Niger tana ba da mai na wanda ake amfani wanda yanzu ya koma biyo da ya koma jika 30 an yi lokacin da anan ake yin shi magariya yanzu ina suke duka me yake su a kafir cewa ni mata Allah maukin sarki da sabawa Allah maukin sarki da haraka lalata da sauransu da yin ababe wanda yake na haram su suke janyo wannan nema wallahi shi yasa dole ne a unguwa idan kowa ga wasu suna yin abu wanda yake na banna ne a haɗa kai ɗan unguwa a hana wannan ababen na banna kama shaye-shaye ne kama kiɗe-kiɗe ne kama lalata ne an ba wani gidan haya yana suna harkoka kawo ‘yan mata da sauransu suna lalata da sauransu dole ɗan unguwa su haɗa kai su hana wannan abu haka a gari da baki to yanzu babban matsalar da yake faruwa kowa ta kan shi yake cewa yake yi ba ruwan shi da wannan kenan wannan shine ya Allah ma oke sarki ke cewa fa zaqa Allahu libasan ju wal khawfi bima kana sa'un sababun abin da suka kasance suna aikatawa na kafircewa wannan na kafircewa ni'imomin Allah ma oke sarki sai Allah ma oke sarki ke cewa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadhabu manzo ya zo musu suka karyata shi kawai inda mutanen makka annabi ya zo musu ya suka karyata fakadhabu fa akhadhahum al'azab sai azaba ta kama su wa hum zalimun suna masu zalunci saboda hakikanin zalunci shine kafirci Ibn Kasir yake cewa idan mutum Allah maɗaukin sarki ya bashi ni'imomin nan guda biyu na abinci da kwanciyar hankali shine Ibn Kasir yake cewa wali haza manistajaba li haza al'amra jama'a Allahu lahu baina amni dunya wa amni akhirah idan mutum Allah maɗaukin sarki ya bashi kwanciyar hankali ya bashi kuma arzikin da zai ci abinci ya koshi ya hudu da yunwa daga jikin shi da shi da iyalan shi to ya tashi ya godewa Allah kuma hannu ya bauta Allah hakikanin bautawa Allah idan ya yi haka to Allah zai hada mishi kwanciyar hankali ta nan duniya da ta lahira wa man asahu salabahuma min dukkanin wanda ya saba wa Allah ya ki godewa Allah ya ki godewa ni mata Allah Allah zai hudda mishi wannan kwanciyar hankali da kuma arzikin wannan kawai yanda yake faruwa a tare da mu yanzu shi yasa a wani hadisi duk da malamai suna magana akan shi duk wanda ya waye gari yani yana da abincin da zai ci a wuri yana da gida lafiya da babu komai to wannan kawai duniya ce gabaki da aka tattare mishi a misalin duniya da aka mishi abin da ya yi rubutawa ya koma zuwa ga Allah wannan ɗan uwa a takaice ita ce surat Quraysh insha Allah za mu ga kuma yani surat Al-Hijr wanda muka ce ɗan uwan juna ne kusan tare-tare suke kawai da muka yi ishara insha Allah yanzu kenan za mu ga yani tafsiri na surat Al-Fil surat Al-Fil ɗan uwa kamar yanda ya tabbata surat Al-Fil surat Al-Fil kamar Al-Fil ita ce giwa Al-Fil shine ita ce giwa fila kuma tasniya ne afyal jami'i ne Al-Fil ita ce giwa kenan surar da take magana akan giwa ko kuma ma'abota giwa wannan surat Al-Fil sura ce wadda take makkiya an sako ta kafin hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da aya guda biyar wannan surat Al-Fil tana magana ne akan kissa ta ashabul fil ma'abota giwa wata runduna ce wadda ta taso daga Yaman ta zo za ta yaƙi yani ta taso daga Yaman ta zo za ta yaƙi yani za ta rushe Kaaba wannan runduna sababin kissa Ibn Kasir ya bayyana ta da tsawo kuma za mu taƙaita ta insha Allah sababin kissa shine da yake da suna da kowane shugaba a Yaman ya yaƙi Nasarawa Kirista Masihiyu ne ya yaƙi su ya kashe su Balarabe ne shi sai da yake da suna daga Habasha aka turo runduna ta yaƙi wannan shugaban har ya mutu har da yake da suna mulki kenan ya dawo hannun Kiristawa mulki na Yaman ya dawo hannun Kiristawa kenan ya dawo hannun Kiristawa shine shugaban ya kasance Abruha wanda muka sani muka ake ce mishi Abruha al-Ashra shugaban Yaman kuma a lokacin shi Abruha al-Ashra tana karkashin Habasha karkashin Najashi to shi me yake da suna Abruha al-Ashra domin ya daɗaɗawa da jashin shugaban ƙasa Habasha domin ya daɗaɗa mishi rai sai ya ce zai gina wani wata coci babba a nan Sana'a a Yaman wannan cocin ya gina ta ya kashe mata kuɗi ya ce abu ƙoƙarin da yake so haji da ake zuwa Makka bai ya burge shi a dawo a dinga zauwa haji a nan me yake da suna Yaman wannan wakayin annabci mazala kayan ayoyin mazala sai sai ne ha yace hajin nan da yake zuwa bai a dawo a dinga zauwa nan Yaman me yasa amhani yace da akwai amhani guda biyu amhani na farko za su yada addinin Kirista amhani na biyu za a maido harkar kasuwanci za a maido ta nan Yaman gurin su to a Yaman da akwai Larabawa ɗaya daga cikin Larabawa ɗan Yaman abin ya ba su haushi ta ya za a yi haka ɗaya daga cikin ya tashi ya shiga cikin ta cikin kanisa cikin kanisar da cocin da yayi ya shiga sai bayan gari ya bata ta da kashi a gaban ta da kowina kawai abin ya ba shi haushi ne to shi abuha da washi gari ya zo ya ga abin da ya faru yayi zicciya ya kuma aka bashi labar aka ce ero da cikin laraba suka wasu wani yayi zicciya ce zai shi runduna zai kai can makka ya rushe dakin ka ya turawa najashi na kasa habasha a wancan lokacin ya tura mishi domin najashi suna ne da dukkanin sarkin da ya kasance a habasha ana ce mishi najashi najashi ya tura mishi akan da tura ya kara mishi rubuna karshe ya haka rubuna a wannan rubuna yana da giwa 13 wasu sun wata kasa da haka giwa 13 a cikin giwa 13 da akwai giwa daya babba wadda ta yi kowace ana ce mata mahmud suka taso rundunar duk garin da ya ta yi ta hanyar da ya ta yi idan laraba suka ce za su tare shi sai ya yaƙe su ya yaƙe su ƙarshe har ya zo a ta'if a ta'if su ta'if suna da wani ɗaki da suke bautawa a cikin shi da akwai gunki allata da akwai gunki a ciki sai suka ba shi kuɗi suka taimaka mishi suka ba shi wani wanda zai raka shi inda sai shi har maka saboda kai ya taba musu daki ya ce da mun baban ku bane ya ci gaba har ya zo kusa da makka wani gudu wanda ake mishi ce mishi al-mughammis sai ya sauka a nan gurin ya tabbata da ya sauka a nan gurin sai ya tura aje a tattaro raƙuma na ƴan makka a kawo su a kama su sai ya tura ya ce ya tura shi wannan safir dan aike ya tura makka ya ce a kira musu a kira mushi wanda yake babban su sai suka nuna Abdul Muttalib ibn Hashim kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abdul Muttalib yazo da yazo to Abdul Muttalib ya kasance mutum ne mai jiki kuma mai kyau galiban wannan abun biyun suka haɗu da mutum to haiba gare shi jiga jiki ga kyau galiban in wannan abun suka haɗu da mutum yana da haiba to da ya zo Abraha al-Ashim ya girmama shi saboda haibar da gare shi har ya sauka daga kujerar shi ta mulki ya zo da ya sauka ya zo ke tambayar shi ke cewa me kake so in baka me kake so Abu Talib ya ce abin da yake so kun kama raƙun mana a saka min raƙun mana raƙun ma ɗari biyu sai ke ba wai kike ta kai na zo zan rushe ɗakinku girma gurin da shi ne alfarinku kuma kai ka riƙa ta raƙun ma ka ba ni mamaki ya ce a'a raƙun ma wannan ni ne mai so ita kuma Ka'aba ɗakin Allah ne Allah maɗauki sarki in ya ga dama ya barka ka rushe shi in ya ga dama ya hana ya ce ni ba na iya yaƙanka ba da mu da ɗan makka ban ma iya yaƙanka ya ba shi raƙun mai shi sai suka koma Abu Talib ya ce dukkanin da yake da suna dukkanin ɗan makka su huto su bar garin makka gabaki ɗayansu su hau kan dutse saboda kada runduna ta bige su ko kuma kada in azaba ta zo ta haɗa da su wannan me yake so yana da yarda kenan shugaban mutane ana so ya dinga janye musu fitina ba kawai a yaki ba ka hoto yanzu da wata irin da wanda ta kara kara ba ta ce za ka yaki wannan kaga da akwai matsala saboda ya san bai iya kasu ba sai suka hau kan duwatsu ana nan lokacin shiga makka yayi za a shiga makka a je a rushe Ka'aba me yasa ya zo da giwaye wannan kawar wata ishara ce akan da yake suna katarfila innan da ake ta rushe gidaje da giwa ce take rushewa an aka karma mata sarka daga tajawaye ta zuba gidaje shi yasa ya zo da giwaye to lokacin shiga yayi da washe gari lokacin shiga yayi suka tashi giwa suka fuskanta da ita bangaren Ka'aba bangaren makka sai ta gizuwa amma in suka fuskanta da ita sauran bangaren ka ya ta yi da gogawa ta ce abin ya taka karya ana nan mutanen makka suna kallon su aka yi wannan abu ana nan mutanen maka suna kallon su Allah maɗauki sarki ya turo tsuntsaye karshe Allah maɗauki sarki dan ya wulakanta shi nuna mishi cewa shi ba komai bane ba Allah ya turo mishi tsuntsaye abinda ba san bai na halaka mutum amma na san a tabi'a shi na tsoron mutum ba zaki ba ba wani abu ka turo har Allah ya turo mishi tsuntsaye kowane tsuntsaye yana daukar dauke da dutse guda uku dutse daya a bakin shi dutse biyu a kafawar shi wannan dutsen dutse ne aka yi shi daga laka wanda aka dawa ta a cikin wutar jahannam Allah maɗauki sarki ya turo wannan tsuntsaye da suka zuzzuba musu me yake da suna wannan duwar wasan nan duk mutum daga dutsen ne ya same shi inda malaman tarihi suke cewa da in dutse ya same shi daga kai ya wuto har ta ƙasar shi kuma kai tsaye zai dinga zubewa nama zai dinga zubewa daga cikin shi ya waɗe wasu suka mutu wasu suka gudu daga ciki dai abruha shine na ƙarshen su an bar shi da rai ya isa ya mana kai tsaye ya waɗe su duka wannan Allah maɗaukin sarki ya yi shi don ya kare ɗakin Ka'aba na ɗaya sannan kuma don ya gwada wa al'umma da akwai wani annabi wanda za a turo shi a nan Ka'aba za a turo shi tunda wannan abin ya faru ne a shekarar da aka aifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faru kafin aihuwar manzala sallama da kwana 50 kawai inda abokan jaza'iri ya bayyana da kwana 50 kafin aihuwar manzala sallama abin da ya yi inganci a ciki ya faru aihuwar manzala ta kasance a amalfi shi yasa malamai suke sanya shi wani yana daga cikin irhasatun nubuwa alamu na annabcin manzala sallama za a turo annabi wannan shine a takaice issar da ta faru akan ashabul yani alfi wannan shine a takaice insha Allah kenan yanzu muka zo tafsirin kawai bayyana lami wannan abin shekarar ta jiwa lokacin da aka wannan abin ya faru ne a shekara ta miladiya 570 shekara ta miladiya 570 wannan abin ya faru wannan dan uwa shine a takaice kissar da ta shahi ashabul fil ta faru ne a shekarar da aka aihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suke cewa kafin aihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kwana 50 sannan ta faru ne a shekara ta miladiya 570 insha Allah kenan fara masu muji
bismillahir rahmanir rahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al baytahu fi tabnil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sittin faja'alahum ka'asfin ma'kum
jayyid dan wannan ita ce suratul fil mun ga qissa ta ashabul fil da kuma abin da ya kasance yanzu kuma sai wannan sura wanda ita ce tamam an bayani alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wannan manzala sassawa ne Allah maɗaukin sarki yake wa magana shin baka ga ba yaya ubangijinka Allah maɗaukin sarki yayi da ma'abuta giwa rinduna ma'abuta giwa ba gaba yaya Allah maɗaukin sarki yayi da su na halaka su da yayi da azabar da ya musu wazi wannan shine ake cewa istifham yani istifhamut takriri istifham ne neman tambaya ne ake yi na takrir wa ta'ajjub tabbas ma'ana shi tabbas kaga abinda Allah maɗaukin sarki ya wa ma'abuta giwa tare da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba lokacin da aka yi wannan abu ana gaya mishi ne ka gani yani ka ji labari nan ar-ru'ya kenan bi ma'ana al-khabar kenan alam tara shin ba gani ba kayfa fa'ala rabbuka ya ubangijinka ya aikata bi ashabil fil da ma'abuta giwa rundunar wannan da ta zo wanda baka ba da labarin ta nan fa'ala rabbuka ubangijinka ana nan shi da shi waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan a girmama shi dan a ƙara girmama shi ne malamai suke ce mishi nan al-idafatu lit-tashrif alam tara kayfa ala rabbuka bi ashabil fil kirim ba gaba yanda ya aikata da suna halaka su da dirbiyar da su da yayi da ya turo musu tsuntsayen wannan shine Allah madaukakin sarki ya kara cewa aya ta biyu alam yaj'al kaydahum fi tadlil shin Allah madaukakin sarki bai maida ba kaidin su zuwa ga asara da halaka sun zo da kaidi na su rushe Kaaba sai Allah madaukakin sarki ya maimai ya halaka su ta hanyar tsuntsayen wannan ya maida su cikin asara da halaka ya zo da rundunar da kowanne duka larabawa ga baki ɗan suka kasa da shi amma labarokin sarki ya hallaka shi digar da shi har wani ya kasu alam ya ji alkai da hunfi tadlin kenan alam ya ji alkai da hunfi tadlin shi ma wannan istifhamu takririn wa ta'ajjubin ne tabbas Allah madaukakin sarki ya maida kaidin da suka yi da makirci da suka tsara ya maida shi zuwa ga asara tadlin asara wadih tadlin asara to yanzu nan za a ba mu Allah madaukakin sarki zai ba mu labari akan yanda azaba take duk da wancan a kisar da muka bayyana mun yi ishara ne yanzu Allah madaukakin sarki zai ba mu yanda azaba ta kasance wa arsala alaihim tayran ababil Allah madaukakin sarki ya turo musu tsuntsaye ababil jama'a masu yawa ta ko ina suke zauwa lokacin ɗan makka suna saman dutse suna ganin tsuntsaye da suna zauwa ta ko ina suke zauwa tsuntsaye wa arsala alaihim tayran Allah madaukakin sarki ya turo musu tayran tsuntsaye ababil masu yawa ai jama'atan jama'a au jama'atan isra jama'a suka zo jama'a da yawa da yawa wannan suna bin wannan kai tsaye ɗaya bayan wannan kuma suka haɗe su suka haɗe dukkanin taron wannan rundunar ta abruha al-ashra wa arsala alaihim tayran ababil Allah madaukakin sarki ya turo musu tsuntsaye masu yawa jama'a da yawa da yawa ɗaya bayan ɗaya tsuntsayen wannan in suka zo tarmihim bi hijaratin min sijjin suna jihon su da duwatsu daga sijjin daga wutar jahannama duwatsun da aka dawa laka ce aka dawa a cikin wutar jahannama kuma tana ci tana rababbaka suka zubo musu wa arsala alaihim tarmihim bi hijaratin suna jifan su wannan tsuntsayen nan suna jifan rinduna ta abruha bi hijaratin da me yake suna durar wasi wannan dutsen min sijjin malamai suke cewa ai hijaratun min tinin mutahajjirin yani min jahannam wanda dutse ne dora wasu ne sun tsaye na suke jifan su da su min sijjin daga lakawa da aka dawa ta a cikin wutar jahannama wasu malamai suka ce sijjin wani wadi ne wani kwazazzabe ne a cikin wutar jahannama a cikin nan aka dawa shi wani guri ne daban a cikin nan aka hudu aka dawa to da aka jefe su da wannan dora wasu yaya suka koma yanda suka koma faja'alahum ka'asfin ma'rum dukkansu suka koma yanda ka san karmami wanda dabba ta ci ta rage yau in ka kawo dabba ciyawa za ka ga in ta ci ta bar shi ɗaya nan ya karye nan ya gutsire nan ya yi waye iska tana ɗaga shi to haka suka koma suka riddiki yanda ka san karmami iska tana ɗaga su faja'alahum ka'asfin wasu kuma wanda suka ce faja'alahum ka'asfin ma'rum sai ta maida da aka jiwo musu wannan gorotsin sai suka koma yadda ka san karmamin da an riga an yi roro an ɗauke abincin da aka shuka an bar kara iska tana henange da shi haka aka bin su yadda ka san iska tana gusgus su faja'alahum ka'asfin ma'kul ma'kul kenan shi ne wanda dabba ta ci kenan ta bari wannan ita ce yani suratul fil da kuma kissa ta ashabul fil da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar musu na narkon azaba kuma Allah madaukakin sarki ya yi haka ne domin ya karrama ɗakin Kaaba sannan kuma hannu domin ya wa Qurayshawa ne masu samu kwanciyar hankali da rutsuwa su je su yi kasuwanci su yanda ya bayyana a cikin surat Quraysh sannan kuma hannu Allah madaukakin sarki ya yi haka ne domin ya sanar da mutane da akwai babban al'amari zai zo shine za a turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban annabawa cikamakin annabawa wanda babu wani annabi bayan shi shugaban dukkanin duniya kenan sanar da su ne ake haka ya tabbata Ibn Kathir rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin shi yace a cikin lokacin da ya wannan da yake da suna wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sulhul hudaybiya yazo yana kan taguwar shi da yazo daidai wajen makka wajen shiga makka sai taguwar ta zauna ta ki yin gaba da ta ki yin gaba sai ta zauna aka tsawata mata tashi sai mutane suke cewa khala'atul qaswa taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi hushewa khala'at ta yi hushi al-qaswa sunanta ta yi hushi saboda an hana ta shiga da yake da suna an hana ta shiga makka ta yi hushi eh manzo da sai ya ce amma khada'at al-qaswa ba hushi ba ta yi wa ma zaka laha bi khulqin ma tabi'at tawtiba ta guwa ta manzo da sallama walakin habasa habisin fi kawai wanda ya rike ma'abuta kuma wannan ma'abuta giwa shi ya rike su Allah mabarke sarki shi ya rike ta ya kadarta ta tsaya saboda a lokacin ba a so ayi wada lokacin sulhul hudaybiya ba ba manzo Allah sama izini ayi yaki a gumsa yaki abinda yake so yayi sulhu saboda wata hikima da Allah mabarke sarki ya kadarta kidan walakin habasa habisin fi Allah mabarke sarki sannan he manzo Allah sai ya ce bayan haka ya ce wallazi nafsi bi yadihi la yasaluni al-yawma khuttatan yu'azzimuna fiha hurmatillah illa ajabtum manzo Allah sai ya ce ba za su taba tambaya ta wani abin da za su yi wa al-hurmat Allah ko ke zanki sai na amsa musu suka ce manzo Allah sai sai ya koma ba zai yi ba umra wannan shekara he shekara mai zuwa aka amsa sannan Allah suka ce shekara mai zuwa ba manzo Allah ba zai zo ba da takobi ba zai zo da komai aka amsa suka ce da sharadi in mutun da gurin su ya tahi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a maido shi in mutun ya zo da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin su ba a maido shi aka amsa wasa bai sun dauki sai ka wasu yani Umar he Allah sai ya alkhairi a wannan sunan da aka yi su da kansu kuma hannu suka warware alƙawari kuma Allah mawakin sarki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izini ya shiga cikin makka wanda laraba suka ce kai ba ma yarda ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hei din mun ga ya yaki mutanen makka ya ci galaba a kansu wani abu bai same shi ba kawai yadda ya samu mabuta giwa to nan za mu yi imani da shi shine aka samu mutane suke ta shigo addinin Allah bayan fatu makka tinturundo yadda ya gabata da mu a suratul nasr shi yasa ya tabbata a sahihain bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawo fatu makka yana da aka yi fatu makka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana kada mutun ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaki a garin makka yace a duniya halitta a gare ni a bai halitta ba kafin yin fatu makka bai halitta ba a yi yaki a garin makka azab da ji lokacin da fatu makka Allah ne ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni to ana gamawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sanarwa yace to ku sani al-hurma da daraja ta wannan dakin ta wannan garin ta zo ba za a yi ba fada ba za a zo da ji ya manzo Allah sun ke cewa inna Allah habasa makka ta alfiya Allah mawakin sarki ya hana ma'abuta giwa su shigo su yi yaƙi ko su zuba giwa ko kuma su rushe kaba ya hana su shigowa ya hallaka su amma wa sallata alaiha rasuluhu wal mu'minin ya ba wa manzon shi da mu'minai dama su shiga su yaƙi kafirai su yi fatan maka ya ba su wannan dama wa innahu qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatuha bil-amr to al-hurma wannan dakin ya dawo kamar yadda yake kafin ai fatu makka ya dawo dan kowa ya sani kada mutun ya zuba yayi shi yasa bai halitta ba azum da jini a ciki ko ai wada ko makamanta haka a cikin ko yaki dai manzala sai ya ce ala fa yuballu da shahidu zalim wanda ya zo ya hadarci ya saurari magana da mutu ya saba wanda bai hadarta ba wannan takaici ne shine abin da shahi tafsiri na suratul fil da akwai alaka tsakanin suratul fil da suratul quraish ta har wa wasu malamai suna ganin cewa sura ɗaya ce wanda duka wanda ya inganci kowace sura ce mai zaman kanta wada sannan kuma hallo ta wani bangare ga wanda Ibn Kathir ya bayyana da akwai alaka tsakanin suratul fil da kuma suratul nasr ga wanda Ibn Kathir ya bayyana haka insha Allah dai a takaice ne wannan shine dan uwa abin da ya sara na tafsiri da surorin nan guda biyu Allah sa abin da muka faɗi daidai ne kuma Allah sanya shi cikin mizanin hasanat ummu abinda muka yi na kuskure wanda ya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana ajizanci ne ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu gabaki daya ya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ya Allah mu bayinka ne muna da buƙatu a gare ka Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi Allah mu bayinka ne muna da buƙatu a gare ka albarkacin wannan wata na Ramadan da albarkacin wannan karatuttukan da muke yi da salloli da ibadu da muke a cikin wannan wata Allah maɗaukakin sarki ka biya mana buƙatun mu na alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah dukkanin mai buƙata na alkhairi a cikin musulmi ka biya musu buƙatun su ya Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka tabbatar mana da ilimi na alkhairi da kuma zuciya mai tsoronka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk